العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. A yau ɗaya ga watan takwas na miladiya, wanda ya zo daidai da miladiya 2005, wanda kuma ya zo daidai da 26 ga watan Jumada Saniya ko Jumada Al-Akhira na hijira 1426. Insha Allah subhanahu wa ta'ala, a wannan lokaci za mu yi bayani a kan tarihin Qur'ani. Qur'ani wani abu ne wanda idan za a yi bayani a kansa, dole ne sai a yi iyakance maudu'i, saboda abu ne wanda yake da faɗin gaske. Har malamai sun yi bayani Qur'ani yana ɗauke da fanni ko nau'i daban-daban. Kowanne ilimi ne mai zaman kansa, fanni ne na ilimi mai zaman kansa, wanda ya haura 70. To a yau za mu ɗauki wani ɓangare daga wannan mu yi bayani a kai, saboda wannan waje da muke ciki ko muke waje gune na mahaddatan Qur'ani, anguwa ne na mahaddatan Qur'ani, wanda suna da buƙatar a ce bayan wannan arziki da Allah subhanahu wa ta'ala ya mutu na hajjan Qur'ani, su san menene shi Qur'ani, yaya tarihinsa yake. Saboda haka za mu yi bayani a kan saukan wa'ayi da farko, wanda shi ne farkon samuwar Qur'ani. Daga bisani mu zo mu yi bayani a kan Al-Qur'ani kansa, tarihinsa a lugha da kuma tarihinsa a shari'a, da kuma yadda Qur'ani yake sauka. Sannan mu gangaro mu yi bayani a kan sura, adadin surorin Qur'ani, farkon sura da ta fara sauka, sura ta ƙarshe, surori na Makka, surori na Madina. Sannan kuma mu zo mu yi bayani abin da yake da alaƙa da sura ɗin. Daga misali mu zo mu yi bayani a kan aya da adadin kowace adadin aya na cikin Qur'ani a kowane mushafi. Sannan mu zo mu yi bayani a kan kasuwar ayoyi zuwa kashi daban-daban. A ƙarshe za mu zo mu yi bayani ne a kan mahaddatan Qur'ani a cikin sabon manzo sallallahu alaihi wasallama, da kuma yadda aka yi aka tara Qur'ani. Da farko, Qur'ani ya fara sauka ne bayan manzo sallallahu alaihi wasallama an aiko shi da annabta, lokacin yana da shekara 40 kamariya da wata 6 da wasu kwanaki. Wahayi ya fara sauka ne a cikin kogon Karo Hira a lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya keɓanta kansa yana ibada a ciki. Wahayi da ya fara sauka yana saukowa manzo sallallahu alaihi wasallama ne kashi daban-daban, har zuwa kashi 8. 7 daga ciki malamai sun yi ijma'i a kan aukuwarsu, na 8 ɗin shi ne malamai suka yi sabani. Kashi na farko na wahayi shi ne ar-ru'ya sadiqa, mafarki wanda yake tabbatacciya. Manzo sallallahu alaihi wasallama ana masa wahayi ta hanyar mafarki, ma'ana in ya ga wani abu a mafarki, wannan abun yakan kasancewa. Wannan shi ne kashi na farko. Kashi na biyu, manzo sallallahu alaihi wasallama ana masa wahayi ta hanyar aiko da mala'ika a siffa ta mutum. Kashi na uku, manzo sallallahu alaihi wasallama ana masa wahayi ta hanyar jefa masa wannan abin da ake so ai masa wahayi cikin kwakwalwarsa, ma'ana zai ji wannan abu ya fada cikin kwakwalwarsa. Kashi na hudu shine mala'ika zai zo wa manzo sallallahu alaihi wasallama da sifarsa ta mala'ika. Kashi na biyar manzo sallallahu alaihi wasallama ana masa wahayi ne da kara tamkar kara na kararrawa, wanda manzo sallallahu alaihi wasallama yace wannan kashi na biyar shine wahayin da ya fi tsanani a gare shi. Sai kashi na shida na wahayi, wahayi yana saukarwa manzo sallallahu alaihi wasallama ta hanyar yayi magana da Allah subhanahu wa ta'ala, yayi magana da Allah subhanahu wa ta'ala amma da hijabi tsakaninsa da Allah subhanahu wa ta'ala, baya ganinsa. Cikin irin maganan da Annabi Musa alaihi salam yayi da Allah subhanahu wa ta'ala. Kashi na bakwai shine ana wa manzo sallallahu alaihi wasallama wahayi ba tare da wasifa ba, ma'ana ba tare da an aiko da Jibrilu a tsakaninsa da Allah subhanahu wa ta'ala ba. Kashi na ƙarshe na takwas wanda aka yi sabani a kan aukuwarsa, maganar Allah subhanahu wa ta'ala da manzo ba tare da hijabi ba. Wannan malamai wasu sun tabbatar da shi sun ce ya kasance hakan a lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya je Isra'il, ya yi magana da Allah subhanahu wa ta'ala ba tare da hijabi ba. Wannan shi ne wanda malamai suke sabani a kan aukuwarsa. Amma kuma sauran kashi daga na ɗaya har zuwa na bakwai an tabbatar ana wa manzo sallallahu alaihi wasallama wahayi da kowane kashi daga ciki. Sai dai abin da yake da muhimmi wajen wannan bayani shi ne a sani cewa ba da kowane wahayi bane daga cikin waɗannan kashi takwas ake saukar da Qur'ani, ba da kowane wahayi daga cikin wannan kashi na takwas ake saukar da Qur'ani ba. Ana saukar da Qur'ani ne ta hanyar wahayi imma Jibrilu ya zo da sifarsa ta mala'iku, ko imma ta hanyar manzo ya ji kara kamar karan kararrawa, ko imma kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya jefa wa manzo abin da yake so ya masa wahayi. Amma kamar ruqyat sadiqa mafarki da sauran kashe-kashe da muka yi bayani a kansa, ba da su ne Qur'ani ake saukar da shi ba. An gane ai? Bayan mun yi bayani a kan kasuwar wahayi, wanda wahayi shi ne farkon saukan Qur'ani, to ta hanyar wahayi ne wanda manzo sallallahu alaihi wasallama ya ga mala'ika Jibrilu da surarsa aka halice shi a cikin Haru Hira ya ce masa iqra, manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce ma ana da qari. Jibrilu ya kama manzo sallallahu alaihi wasallama ya danke shi da ƙarfi, sannan ya sake shi sai ya kada ce masa iqra, ya ce ma ana da qari, ma'ana ni ba ban iya karatu ba, ni ba da yin karatu ba ne. Ya kada danke shi har zuwa kashi na uku, manzo yana cewa ma'ana da ƙari. A kashi na uku ya ce yana tsakana ya ce iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min alaq, iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil-qalam. Wannan sura ko wannan aya ita ce ta fara sauka a cikin Qur'ani, wannan ita ce ta fara sauka a cikin Qur'ani, kamar yadda bayani zai zo a nan gaba lokacin da za mu yi bayani a kan surori da kuma ayoyi. Abu na gaba da za mu yi bayani a kansa, bayan mun yi bayani a kan siffofi ko hanyoyi na saukar da wahayi guda takwas ɗin nan, da cewar suratul alaq ko iqra ita ce surar da ko ayar da ta fara sauka, yana da muhimmanci mu yi bayani tun a farko a kan marubuta wahayi, waɗanda idan wahayi ya sauka, ma'ana Qur'ani ayoyin Qur'ani surori suka sauka suke rubuta ayoyin da suka sauka ko surorin da suka sauka wadannan su 20 ne wadanda kuka yi bayani akan su asira wadannan su 20 hudu daga cikin su sune al-khulafa'u ar-rashidin dukkan su suna rubuta wahayi sayyidina Abu Bakar sayyidina Umar sayyidina Uthman sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhum ajma'in wadannan su hudu duk suna cikin wadanda idan aya ta sauka ko sura ta sauka suke rubutawa da umarnin manzo sallallahu alaihi wasallam bayan su hudun nan akwai Abbas bin Sa'id akwai Arqam bin Abi Arqam sannan kuma akwai Ubay bin Ka'ab wannan su bakwai kenan akwai Ubay bin Ka'ab bayan su kuma akwai Thabit bin Qais shi ma yana rubuta wahayi ga manzo sallallahu alaihi wasallam na takwas kenan bayan Thabit bin Qais akwai Hanzala bin Rabi'a Hanzala bin Rabi'a shi ma yana rubuta wahayi shi ne mutum na tara sannan kuma akwai Khalid bin Sa'id dan uwan Abbas bin Sa'id wanda shi ne mutum na goma Abbas bin Sa'id shi da kaninsa ga baki daya marubuta wahayi sannan kuma akwai Khalid bin Walid wanda yake shahararren sahabi ne gurzo daga cikin gurazai wanda asira da muka gabatar labarin sa a wurare da dama ya fito bayan Khalid bin Walid akwai bayan Khalid bin Walid akwai Zubair bin Awwam bayan Zubair bin Awwam akwai Zaid bin Thabit akwai Zaid bin Thabit bayan Zaid bin Thabit akwai Abdullahi bin Arqam dan gidan shi Arqam bin Abi Arqam wanda muka bayyana a farko akwai Abdullahi bin Arqam sannan kuma akwai Abdullahi bin Zaid bin Abi Rafi akwai Al-Ala bin Utba sannan akwai Muhammad bin Maslama akwai Al-Mughira bin Shu'ba sannan kuma na ashirin akwai Muawiya bin Abi Sufyan wadannan sahabbai su ashirin su ne marubuta wahayi a dukkan lokacin da Qur'ani zai sauko su ne suke rubutawa to bi tabbatar da kaulin Allah subhanahu wa ta'ala inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu la'afidun Allah ya dauki alƙawarin zai kiyaye wannan Qur'ani sabanin sauran littattafai wadanda suka gabata su wadanda aka saukarwa Allah ya wajinta kiyaye littattafan ne a hannun amma Qur'ani yace wa inna lahu la'afidun ta wannan hanya ne manzo ya zabi annabtattun sahabbai daga cikin sahabbansa duka ma dukkan sahabbansa annabtattu ne ya wajinta su suke rubuta wahayi radiyallahu ta'ala anhum ajma'in daga nan kuma sai bayani akan Qur'ani din kansa Qur'ani da farko yana bukatar mu yi tarihin sa lughatan wa shar'an gabanin mu ci gaba da bayani a kansa Al-Qur'an malaman lugha sun yi sabani a ina ne aka samo sunan Qur'ani Al-Qur'an haka nan malaman ulumul Qur'an wasu malamai suka ce Al-Qur'an alamun ghayru mushtaq alal ne suna ne wanda babu wurin da aka shiro shi khasun bi kalamin Allah subhanahu wataala wanda suna ne aka kebanta shi na musamman ba inda ba kalmar da cikin kalmomin larabci a wancan kalma aka shiro wa Qur'ani suna suna ne na musamman wanda aka kebance shi wa maganan Allah subhanahu wataala wanda shi ne kauli na farko kauli na biyu wasu malamai suka ce Qur'ani yana da mushtaqqa kamar sauran kalmomi na larabci akwai wurin da aka samo masa suna Al-Qur'an wadannan kuma malaman bayan sun yi ijma'i a tsakanin su suna Al-Qur'ani akwai wurin da aka samo shi daga cikin kalmomin larabci sai suka yi sabani zuwa sabani har zuwa kashi malamai kashi na farko suka ce kalima ta Al-Qur'an kalima ce wacce suka ce mahmudul asl ghairu mahmudil farq ma'ana an dauko kalmar ne daga min al-qari ko kace min qara'atu min qara'atu ana ta dauko shi a lokacin da kace qara'atu za ka bani hamza amma a lokacin da aka dauko wa qur'anin suna aka kira shi al-qur'an ba za ka bashi hamza ba za ka ce al-qur'an al-qur'an kamar da qur'an yake kira qur'an da shi kamar yadda Ibn Kathir yake karantawa a lafin duka na qur'an a cikin qur'an an gane ma'ana inda aka dauko shi din yana da hamza amma shi kansa din ba mahmud bane ba shi da hamza wannan wani abu ne wanda yake kai ba duka saboda ka'ida ta larabci in ka dauko kalima a wata kalima kaliman da ta dauko shi abin da wancan kalima take da shi to ita ma tana da shi sai suka ce an dauko alquran a cikin qira'atu qira'atu yana da hamza suka ce to amma shi alquran ba shi da hamza alquran wannan wani abu ne wanda yake gharib ko kuma yace bai cika kasancewa ba a cikin duka wannan shi ne kauli na farko na malamai na inda aka dauko suna na alquran kauli na biyu na malamai shi ne suka ce ghairu mahmuzil asli wal farq qur'ani asali ma wanda ma aka dauko shi din kalimar da aka dauko shi ko masdarin da aka dauko shi ba shi da hamza wadannan suka ce in ma an dauko shi ne min karantu karantu ko kuma min dau an dauko shi ne min al-qara'i ma'ana an dauko qur'ani min karantu karantu wannan kalima ce wacce ba ta dauke da hamza me ma'ana ai kira shi al-qur'an an dauko shi daga karantu saboda qur'ani ayoyinsa suna haɗe da juna saboda karantu shi na hada abu tsakani na hada tsakanin abubuwa guda biyu zuwa sama qur'ani a haɗe da juna yake ba sa rasuwa da juna saboda haka aka dauko masa da suna daga karantu aka kira shi al-qur'an wasu suka ce daga qara'i an dauko shi daga qara'i ne ma'ana ayoyin qur'ani sa'an nan juna ne kowanne sa'an da uwansa ne an gane wannan shi ne kauli na biyu kauli kuma na uku na kaulin ba daban da suka ce yana da shakka ma'ana yana da inda aka dauko shi suka ce mahmuzul asli wal fa'il an dauko qur'ani ne daga masdari al-qara'u al-qara'u din nan daga nan ne aka dauko qara'a yaqra'u yaqra ma'ana karatu ko karantawa ma'anan al-qara'u shine al-jam'u hada masana abubuwa an kira karatu ne da hadawa saboda karatu baya kasancewa sai ta hanyar hada harfa in kai karatu dole sai ka hada harfa idan ka ce bismillah ka hada ba'un da sinun da jimin da alif da lamun guda biyu da hawu hada waɗannan harufan shi ne ma'ana kayi karatu saboda haka aka dauko qara'a yaqra'u qara'a yaqra'u qur'anan qara'an daga masdari na qara ma'ana jam hadawa hada abu abu daya suka ce a lokacin da aka ce alqur'an aka ba shi hamza wannan shi ne asali saboda asalin shi yana dauke da hamza a lokacin da kuma ba a ba shi hamza ba aka ce alqur'an kamar yadda Ibn Kathir yake karantawa inda Imam Shafi'i a Hirzul Amani yayi ishara zuwa gare shi yake cewa wa naqulu qur'ani wal qur'ani dawauna wa naqulu qur'ani wal qur'ani dawauna Ibn Kathir cikin da kalma ta alqur'an yake yana karanta shi ba hamza ma'ana zai dauko wasalin hamza din wasalin hamza zai dauka ya ba wa rawun bayan ya cire sukunin wannan rawun sai a cire hamza maimakon al-qur'an sai a ce al-qur'an kamar da turawa suke kira qur'an da wannan da bai qur'an an gane ai naqal ne naqul al-hamza ila ra an sau haraka na hamza wasal hamza aka kai shi ra'un aka cire sukuni ra'un ya zama su al-qur'an din ba da tafsir saboda sauƙaƙa karatu ba saboda haka a lokacin da aka tabbatar da Qur'ani an dauko shi ne daga Makka yana da mushaki inda aka dauko shi a wannan lokaci to shi Qur'ani masdari ne ko kuma sifa ne wasu malaman suka ce masdari ne kaman yanda rajaha yarjahu subhana subhan masdari ne na rajaha ghufran masdari ne na kafara haka nan Qur'an masdari ne na kafara Qur'an masdari ne na kafara wasu suka ce wasu ne yazo ala wazni Qur'an wa Qur'an saboda haka ne wadanda suka ce masdari ne suka kafa dalili da ayat da ta zo a cikin suratul qiyama inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna alaina jam'ahu wa qur'anahu anan qur'anahu ba ya zo ne da suna na qur'ani ba ai inna alaina jam'ahu wa qira'atahu qur'an anan masdari ne ma'anar sa karatu ba wai qur'ani ba inna alaina jam'ahu wa qur'anahu ai inna alaina jam'ahu wa qira'atahu ko kuma wa tilawatahu anan kenan qur'ani ba ya zo ne da suna na qur'ani ba ya zo ne da masdari ma'anar sa qur'an ma'anar sa qira'a a wannan waje wannan shi ne tarihi na Qur'an na inda aka dauko masa suna ko tarihi sa a lokacin a lokacin Larabci sannan menene Al-Qur'an a istilahance ko a shari'a malamai sun masa tarihi suka ce Al-Qur'an kalamullahi subhanahu wa ta'ala kalamullahi subhanahu wa ta'ala al-munazzal ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam بواسطة جبريل المعجز بلفظه المتعبد بتلاوته وانا شيء تعريف من القرآن يا شيخ سكتي القرآن كلام الله سبحانه وتعالى القرآن مجانا لنا الله سبحانه وتعالى وانا ينا حدا منا دكا مجانا لنا الله سبحانه وتعالى التوراة الإنجيل gabatin a caccanza su a yi rage ko a yi kari a cikin su magana ne na Allah subhanahu wataala kalamullahi subhanahu wataala amma a lokacin da muka ce al-munazzal ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya kire mana at-taura da injila da tsura da dukkan littattafai na annabawa wanda Allah subhanahu wataala ya saukar musu ya ware mana su ya ce anan maganan Allah wanda aka saukar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banda maganar Allah wanda aka saukar wa wasu annabawa maganar Allah wanda aka saukar wa wasu annabawa imma a ce a taura in annabi Musa aka saukar wa ko injili in annabi Isa aka saukar wa haka nan har zuwa ƙarshe amma wanda aka saukar wa manzo sallallahu alaihi wasallam sunan sa al-Qur'an sun ce diwasita da jibril ne saboda su ware mana bambancin tsakanin Qur'ani da al-hadith al-qudusi da kuma al-hadith an-nabawi an gane saboda diwasi ta jibril din da aka fada ya cire mana al-hadith al-qudusi al-hadith al-qudusi shi ma magana ne na Allah subhanahu wataala amma ba qur'ani bane saboda ba ana saukar da al-hadith al-qudusi bane ta hanyar jibril alayhi salam Allah ne yake rawaitowa janis daga Allah subhanahu wataala ba tare da jibril ya shiga tsakanin ka da Allah ba shi sa aka nasaba da hadisi zuwa al-qudusi zuwa sunan Allah subhanahu wataala al-qudusi kenan al-hadith al-qudusi ba qur'ani bane saboda shi annabi ya samo shi bi ghairi wasita shi kuma qur'ani bi wasita ce alayhi salam sannan al-hadith an-nabawi shi ma ba qur'ani bane duk da Allah subhanahu wataala ya ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha amma al-hadith an-nabawi magana ne da manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da kansa wanda Allah subhanahu wataala ya ce dukkan maganar da manzo ya faɗa shi ne ya faɗe shi saboda haka shi ma ba zai shiga layin Qur'ani ba an gane abin da yasa kuma aka ce al-muqjiz bi lafzihi ma'ana lafzin Qur'ani ya gagari halittu gabaki daya. Qur'ani ya gagari halittu gabaki daya. Ba su isa su kawo lafazi irin na lafuzzukan Qur'ani ba, wajen fasahansa da balagansa da irabinsa da sauran kisoshi da labarai na da da na yanzu da wanda zai so yadda Qur'ani ya zo da shi ba su saba. Sannan kuma su ci al-mu'abbad bi tilawati, saboda shi ma a bambanta tsakanin Qur'ani da sauran abubuwa. Qur'ani da karatunsa ana bautawa Allah subhanahu wa ta'ala. Kenan waɗannan haruffa da muke karantawa, alif lam mim, dhalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil-muttaqin, zuwa ƙarshe haruffan nan da muke karantawa na Qur'ani, abinda muke karantawa din shi ne Qur'ani, kuma shi ne maganar Allah subhanahu wa ta'ala. An gane magana ne na Allah subhanahu wa ta'ala, illa iyakan ta harshenmu ne wannan maganar ya kusa, amma kuma Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya faɗe shi. Wannan shi ne ta'arifi na Qur'ani a sharance, bayan mun yi ta'arifinsa a lugance cikin lugha ta Larabci. Sannan kuma Qur'ani yana da sunaye da yawa a cikin Qur'ani, saboda yawansu ne da kuma muhimmancin sanin waɗannan sunaye, sai muka rubuto muku da su a nan. A lokacin da kuma muka faɗi suna, za mu kawo masa dalili a cikin Qur'ani na cewa wannan suna Allah subhanahu wata'ala ne a cikin Qur'ani ya ba wa Qur'ani wannan suna ɗin. Qur'ani a cikin Qur'ani yana da suna 55. Malamai suna cewa kasratul asma, yawan sunan abu, tadullu ala sharafil musamma, yawan sunan abu yana nuna darajar da wannan abu yake da shi. Saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya kira Qur'ani da wannan suna ɗin Al-Qur'an. Al-Qur'an wannan ya zo a surori da dama, ayoyi da dama. Yasin wal Qur'an al-Hakim, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan. A wurare da dama Allah subhanahu wata'ala ya kira Qur'ani da wannan suna Al-Qur'an, wanda shi ne shahararren sunansa. An gane ai. Kuma Allah subhanahu wata'ala ya kira Qur'ani a wurare da dama da suna Al-Kitab, a wurare da dama. Hamim wal kitabi mubin, wa innahu lakitabun azim, a wurare da dama Allah subhanahu wata'ala ya kira Qur'ani da suna Al-Kitab. An kira shi da Al-Kitab ne saboda abu ne rubutacce, abu kuma da yake rubutacce da gwamnati ne, ba zai gushe ba wannan abu. Shi yasa aka kira shi da suna Al-Kitab a wurare da dama a cikin Qur'ani, daga cikin waɗannan wurare da muka karanta. Wal kitabi mubin, wa innahu lakitabun azim, kitabun anzalnahu ilayka, har zuwa ƙarshe a wurare da dama. Daga cikin sunayensa har yanzu Al-Karim. Al-Karim Allah subhanahu wa ta'ala ya kira kansa da Al-Karim, kuma ya kira Qur'ani da suna Al-Karim, ya kira manzo sallallahu alaihi wasallam Al-Karim. Daga cikin ayoyin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kira Qur'ani da Al-Karim, inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim, innahu laqur'anun karim, yace shi Qur'ani ne, shi kuma karim ne, abu ne wanda yake da girma, yake da daraja, yake da karamci. Saboda haka ne duk wanda ya haddace shi yake fita ya zama fitacce a cikin jama'a, ba shi ake dubawa ba, abinda ya haddace shi ake dubawa. An gane, kamar yadda shi ya zama to karim, ba haddace zama duk inda yake ba a ganinsa shi don Qur'ani ake dubawa. Allah ya kira shi da suna Al-Karim. Allah subhanahu wata'ala kuma ya kira shi da suna Al-Mubin a wurare da dama. Wal kitabil mubin, Al-Mubin, Allah subhanahu wata'ala ya kira shi da suna Al-Mubin a wurare da dama a cikin Qur'ani. Allah subhanahu wata'ala kuma ya kira shi da suna Al-Kalam, hatta yasma'a kalam Allah. Allah subhanahu wata'ala ya kira shi da suna kalam kalam ba wato saboda shi magana ne na Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala har yanzu ya kira shi da suna an-nur haske a wurare da dama daga ciki fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuri alladhi anzalnahu يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا ونورا النور سنان نفعان المبين سنان نفعان جسد فتوش من آية سنة الله سبحانه وتعالى يا كرا قرآن تسونا هدى جديا فيه هدى للمتقين هدى ورحمة للمؤمنين أولا لذلك الله سبحانه وتعالى yikira qur'ani da suna hudan al-huda ma'ana shiya saboda qur'ani yake shi ya tadda bayin Allah subhanahu wa ta'ala wanda yayi ruko da shi ya shiryo wanda ya kyale qur'ani ya bada shi yasa Allah ya kira shi da wannan suna al-huda Allah subhanahu wa ta'ala ya kira shi da suna ar-rahama ar-rahama a wurare da dama a cikin qur'ani akwai a wasu wurare hudan wa rahmatun wa rahama qur'ani subhanahu wataala rahama Allah subhanahu wataala ya bai wannan sura a wurare da dama dan shi ne ya zai tsara rayuwar mutane rayuwar halittu yanda idan suka tafi akan wannan halittu sun rabu da bala'i sun rabu da cututtuka sun rabu da komai saboda qur'ani yana jin kansu yana jin dauke baya so su shiga cikin kunci Allah subhanahu wa ta'ala ya kira shi a cikin Qur'ani da suna al-furqan nan ma shi a wurare da dama a cikin Qur'ani alhamdulillahi alladhi anzala al-furqana ala abdi alhamdulillahi alladhi anzala da suna al-furqan nan ma shi a wurare da dama a cikin Qur'ani alhamdulillahi alladhi anzala al-furqana ala abdi alhamdulillahi alladhi anzala al-furqana ala abdi Allah subhanahu wa ta'ala har yanzu ya kira Qur'ani da suna shifa lafiya ko warkewa ko mai warkarwa a wurare da dama a cikin Qur'ani فيه شفاء للناس قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء الله سبحانه وتعالى يا كراش دولنا سونا أولا لدى دامة القرآن الله سبحانه وتعالى يا كراش دا سونا موعظة معنى وعظ سوى القرآن كل ميل وعظه ميل كركئين يداود الأمة يداود هذه توكا أن يلدي wannan suna na Qur'ani mau'iza ya fito a cikin Qur'ani a wurare da dama akwai mau'izatan lil muttaqin akwai inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum zuwa wurare da dama Allah subhanahu wa ta'ala ya kira Qur'ani da suna az-zikr ambaton Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma zikiri saboda karanta Qur'ani shi ma zikiri ne an gane kuma Qur'ani ya zo da zikiri a wurare da dama ya zo da umarni na ambaton Allah subhanahu wa ta'ala a wurare da dama Allah subhanahu wa ta'ala ya kira shi da suna az-zikri wato zikiri daga cikin waɗannan wurare inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun a cikin waɗannan wurare har yanzu Allah subhanahu wa ta'ala a wani waje yake cewa wa innahu la zikrun laka wa li qaumika a wurare da dama inda Allah subhanahu wataala ya ambaci Qur'ani da suna az-zikr. Kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ambaci Qur'ani da suna al-mubarak, abinda yake da albarka. Wannan shi ma ya zo a cikin wurare da dama. Wa hadha zikrun mubarakun kitabun anzalnahu ilayka mubarakun. Allah subhanahu wa ta'ala ya kira Qur'ani da wannan suna al-mubarak, wato abin da yake da albarka a wurare da dama. Kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya kira Qur'ani da suna al-aliyyu. Al-aliyyu daga cikin waɗannan wurare inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyul hakim. La'aliyyul hakim, Allah subhanahu wa ta'ala ya kira Qur'ani da suna al-aliyyu, ma'ana maɗaukaki. Kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya kira kansa da wannan suna al-aliyyu. Allah subhanahu wa ta'ala ya kira Qur'ani har yanzu da suna hikma, saboda Qur'ani yana ɗauke da hikima ne a wurare da dama. Saboda hikimar da Qur'ani yake ɗauke da shi ne, Qur'ani ya gagari dukkan kwararru gwanaye na iya larabci su kawo ko da ma aya kwaya ƙetan irin ayoyin Qur'ani. Daga cikin ayoyin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kira Qur'ani da wannan suna hikima, Allah subhanahu wa ta'ala ya cewa hikmatun baligha, Qur'ani wata hikima ce wacce take da zuci, ba ƙaramin hikima ba ne Qur'ani. Har yanzu Allah subhanahu wa ta'ala ya kira Qur'ani da suna al-hakim. Hamim tanzilul kitabi minallahi al-azizil hakim. Al-hakim a ayoyi da dama Allah subhanahu wa ta'ala ya kira Qur'ani da suna al-hakim, ma'ana Qur'ani ne wanda yake ɗauke da hikimomi marasa iyaka. Kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci Qur'ani da suna al-muhaiminu. Al-muhaiminu, kar ku manta galibin sunayen Qur'ani da muke karantawa suna nan a cikin asma'ullahi al-husna. Allah ya ambaci kansa da waɗannan sunaye galibinsu, kuma ya ambaci Qur'ani da waɗannan sunaye. Kamar wannan al-muhaiminu din, al-muhaiminu suna ne da Allah subhanahu wa ta'ala. An gane? Ayar da ta kira Qur'ani da suna al-muhaimin, inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa musaddiqan lima bayna yadayhi min al-kitabi wa muhaiminan alayhi. Wa muhaiminan, an kira shi al-muhaimin ne, an kira Qur'ani da al-muhaimin ne saboda shi ne yake sheda akan sauran littattafan da aka sauka. Idan mutanen Annabi Musa ko mutanen Annabi Isa suka ce su ba abin da aka saukar musu, suka yi inkari a gobe kiyama, Qur'ani ya ce zai ce ni ne shaidan an saukar muku a Taurat da Injila, dan a ciki na an ambaci tarihi, an ambaci a Taurat da Injila. Shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya kira Qur'ani da suna al-muhaimin. Allah subhanahu wa ta'ala ya kira Qur'ani da suna kuma al-habl, igiya. Igiyan da za ka yi riko da shi ba zai kinki ba a wurare da dama, inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu bi hablillahi, ma'ana ku yi riko da Qur'ani. In kuka yi riko da Qur'ani to ba za ku fata ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya kira Qur'ani da suna as-sirat, as-sirat al-mustaqim, inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa anna hadha sirati mustaqima, wa anna hadha sirati mustaqima, ishara zuwa ga Qur'ani. An gane? Allah subhanahu wa ta'ala al-qayyim, al-qayyim, abin da yake miƙaƙƙe ba karkatacce ba ne. Qur'ani ne kaɗai maganar da ba karkata ce, saboda Allah subhanahu wa ta'ala ne ya saukar da shi kuma maganarsa ne. An gane? Misali, idan ka koma cikin Bible za ka ga sun warware kansu, an yi magana a nan an warware a can, an yi a nan an warware a can, amma qur'ani duk inda kake yayi magana magana haka yake baya tashi shi yasa Allah subhanahu wataala ya kira qur'ani da suna al-qayyim inda Allah subhanahu wataala yake cewa qayyiman li yunzira ba'sa shadida qayyiman li yunzira ba'sa shadida Allah subhanahu wataala ya kira qur'ani da suna al-qawlu ya kira qur'ani da suna al-fasl ya kira shi da suna manu don wasfa wannan nasiru min al-qur'ani ma huwa shifa Allah subhanahu wataala ya kira shi da wannan suna a gurare da dama a cikin qur'ani Allah subhanahu wataala ya kira shi da suna mau'iza mana wa'azi saboda qur'ani kullum mai yin wa'azi mai yin gargadi ne ya dawo da al'umma ya dawo da halittu kan hanya daidai wannan suna na qur'ani mau'iza ya fito a cikin qur'ani a wurare da dama akwai mau'izatan lil muttaqin akwai inda Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum zuwa wurare da dama Allah subhanahu wataala ya kira qur'ani da suna az-zikr ambaton Allah subhanahu wataala ko kuma zikri saboda karanta qur'ani shi ma zikri ne an gane kuma qur'ani ya zo da zikri a wurare da dama ya zo da umarni na ambaton Allah subhanahu wataala a wurare da dama Allah subhanahu wataala ya kira shi da suna az-zikr wa zikri daga shi waɗannan wurare inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidun a cikin waɗannan wurare har yanzu Allah subhanahu wataala a wani waje yake cewa wa innahu lazikrun laka wa liqaumika a wurare da dama inda Allah subhanahu wataala ya ambaci qur'ani da suna az-zikr kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ambaci qur'ani da suna al-mubarak abin da yake da albarka wannan shi ma ya zo a cikin wurare da dama wa hadha zikrun mubarakun kitabun anzalnahu ilayka mubarakun Allah subhanahu wataala ya kira qur'ani da wannan suna al-mubarak wato abin da yake da albarka a wurare da dama kamar yadda Allah subhanahu wataala ya kira qur'ani da suna al-aliyyu al-aliyyu daga cikin waɗannan wurare inda Allah subhanahu wataala yake cewa wa innahu fi'un min kitabi ladaina la'aliyyun hakim la'aliyyun hakim Allah subhanahu wataala ya kira qur'ani da suna al-aliyyu ma'ana madaukaki kamar yadda Allah subhanahu wataala ya kira kansa da wannan suna al-aliyyu Allah subhanahu wataala ya kira qur'ani har yanzu da suna hikma saboda qur'ani yana dauke da hikima ne a wurare da dama saboda hikimar da qur'ani yake dauke da shi ne qur'ani ya gagari dukkan kwararru gwanaye na iya larabci su kawo ko da ma aya kwaya ɗaitan irin ayoyin qur'ani daga cikin ayoyin da Allah subhanahu wataala ya kira qur'ani da wannan suna hikima Allah subhanahu wataala yake cewa hikimatu baligha qur'ani wata hikima ce wacce take da zuci ba ƙaramin hikima ba ne qur'ani har yanzu Allah subhanahu wataala ya kira qur'ani da suna al-hakim hamim tanzilul kitabi min Allahi al-azizil hakim al-hakim ayoyi da dama Allah subhanahu wataala ya kira qur'ani da suna al-hakim ma'ana qur'ani ne wanda yake dauke da hikimomi marasa iyaka kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ambaci qur'ani da suna al-muhayminu al-muhayminu kar ku manta galibin sunayen qur'ani da muke karantawa suna nan a cikin asma'ullahi husna Allah ya ambaci kansa da waɗannan sunaye galibin su kuma ya ambaci qur'ani da waɗannan sunaye kamar wannan al-muhayminu din al-muhayminu suna ne da Allah subhanahu wataala an gane ayar da ta kira qur'ani da suna al-muhayyin inda Allah subhanahu wataala yake cewa wa musaddiqan lima bayna yadayhi min al-kitabi wa muhayyinan alayhi an kira shi al-muhaymin ne, an kira Qur'ani shi al-muhaymin ne saboda shi ne yake sheda akan sauran littattafan da aka sauka. Idan mutanen Annabi Musa ko mutanen Annabi Isa suka ce su ba abin da aka saukar musu, suka yi inkari a gobe kiyama, Qur'ani yake yake ni ne sheda a saukar muku a Taurati shi ba, dan a ciki na an ambaci tarihi, an ambaci a Taurati da Injila. Shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya kira Qur'ani da suna al-Muhaymin. Allah subhanahu wa ta'ala ya kira Qur'ani da suna kuma al-Habl, igiya, igiyan da za ka yi riko da shi ba zai ci ba a wurare da dama, inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu bi hablillahi, ma'ana ku yi riko da Qur'ani. In kuka yi riko da Qur'ani to ba za ku fata ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya kira Qur'ani da suna as-sirat, as-sirat al-mustaqim. إن الله سبحانه وتعالى يكتب هذا وأن هذا صراطي مستقيما وأن هذا صراطي مستقيما إشارة زواج القرآن عن جانب يعني. الله سبحانه وتعالى يأكل القرآن لسونا قيم القيم أبن ليكي في كي باكر كتجيبا القرآن ليكي مجانا باكر كتجيبا saboda Allah subhanahu wata'ala ne ya saukar da shi kuma magana sa ne. An gane? Misali idan ka koma cikin Bible za ka ga sun warware kansu, an yi magana a nan an warware a can, an yi a nan an warware a can, amma Qur'ani duk inda ka ga ya yi magana, magana haka yake baya sa shi. Shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya kira Qur'ani da suna al-Qayyim, inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa qayyiman liyunzira ba'asan shadida, qayyiman liyunzira ba'asan shadida. Allah subhanahu wata'ala kuma ya kira Qur'ani da suna al-qawlu, ya kira Qur'ani da suna al-faslu, ya kira shi da suna al-qawlu ne saboda Qur'ani magana ne, magana ne saboda magana yana dauke da harufa da murya. To Qur'ani haka nan idan kana karantawa yana dauke da harufa da murya, kuma wannan magana ne na musamman. Ya kira shi al-faslu ne saboda Qur'ani shi ne abin da yake raba mutu. Idan wani ya ce kaza ba kyau, kai kuma ka ce yana da kyau, sai ku dawo cikin Qur'ani. Ya ce ba kyau, ka ce yana da kyau. Duk wanda ya samo dalili a Qur'ani abu yana da kyau, to shi ne yake da dalili. Saboda haka Qur'ani al-fasl ne, shi ne abin da yake raba mutu. Kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa makhtalaftu fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah. Duk irin sabani da kuka samu akan wani abu na duniya ko lahira ku dawo cikin Qur'ani, hukuncin sa yana nan, Allah ya bayyana shi a cikin Qur'ani. Shi yasa Allah ya kira shi al-fasl. Wadannan sunaye guda biyu sun fito inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa innahu laqawlun fasl, innahu laqawlun fasl. Qawl suna ne na Qur'ani, al-fasl shi ma suna ne na Qur'ani. Kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya kira Qur'ani da suna annaba ko annaba'un azim, inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kun huwa naba'un azim. A wani waje kuma yake cewa yatasa'aluna 'anil naba'il 'azim, annaba'il 'azim suna ne na Qur'ani. Kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kira Qur'ani da suna ahsan al-hadith, ahsan al-hadith. Allah nazzala ahsan al-hadith saboda Qur'ani shi ne magana mafi kyau, babu wani magana mafi kyau, mafi fasaha, mafi balaga wanda yake kamar Qur'ani. Yes, Allah ya kira ni da suna ahsan al-hadith. Allah nazzala ahsan al-hadith ai Allah nazzala al-Qur'an, saboda ahsan al-hadith suna ne na Qur'ani. Kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya kira Qur'ani da suna at-tanzih, wannan ba a wurare da dama. Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqa al-ardha innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahharun تنزيل من رب العالمين. ثم ذات التنزيل سنة من القرآن وانجعل الله سبحانه وتعالى يعبد أولى لي لدامة أشكر القرآن كما يندكم سنة من القرآن الروح كما يندى الله سبحانه وتعالى يتشوى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمنا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمنا روح الروح سنة من القرآن سبع أين كراشي الروح دي سبع القرآن ينا تربية الروح دي ينا راية الروح دي إذا كان يوم تقرأت القرآن روحي كذي تربية كي سبع الله سبحانه وتعالى cikin da kai niyyar sabo wani abu da mantar da kai ya kallalata da kai har lokacin wannan sabon zai yi Qur'ani yana tarbiyyantar da ruhi shi yasa aka kira shi sunan ar-ruh kamar yanda yana daga cikin sunayen Qur'ani al-wahyi al-wahyi qul innama unzirukum bil-wahyi Allah subhanahu wa ta'ala ya kira Qur'ani da wahyi saboda Qur'ani ana samu yayi da'awar an saukar masa da wani aya ko wata sura ko qur'ani to sai a duba shi annabi ne ko manzo ne ana masa wahayi ne ko ba masa wahayi to ta wannan hanya ne aka karyata al-mutanabbi'una da yawa wanda suke da'awar annabi da dama aka karyata su saboda qur'ani sunan sa ne al-wahyi Allah subhanahu wa ta'ala ya kira qur'ani da al-arabiyyu ayoyi da dama daga cikin ayoyin da muka karanta inna anzalnahu qur'anan arabiyyan inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan fi lisanin arabiyyin mubin Allah subhanahu wa ta'ala ya kira shi da sunan al-arabiyyu saboda qur'ani ya sauka ne da harshe na larabci Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya kira qur'ani da sunan basair basair jali min basira saboda qur'ani yake dauke da yake tattare da zunzurutun basira zunzurutun basira Qur'an ne yake dauke da shi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa hadha basairu lillah yake da Qur'an da sura basair daga cikin sunayen Qur'ani sunan sa ne al-bayan al-bayan suna ne na Qur'ani saboda Qur'an ne yake dauke da bayani dalla-dalla duk abin da ya dauko bayanin sa to dalla-dalla zai baka inda ka iya darasi za ka sauce wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya kira shi da suna inda yake cewa haza bayanun lillahi wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin bayanun lillahi suna ne na Qur'ani kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya kira Qur'ani da suna al-ilmu saboda sun surutun ilimin da Qur'ani yake dauke da shi baka isa ka koyi ilimin Qur'ani ba baka isa komai iya tafsirin ka fassara Qur'ani yadda ayar da ke bukata a fassara ba sai dai ka dauka fassara ayar ko wurin da zaka fassara iyaka ilimin da Allah ya baka na fassara shi an gane ai saboda haka Allah subhanahu wataala ya kira shi da suna al-ilmu a wurare da dama daga cikin inda Allah subhanahu wataala ya ce min ba'di ma ja'aka min al-ilmi wa la'in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka min al-ilmi al-ilm ana qur'ani kenan suna ne na qur'ani Allah subhanahu wataala ya kira qur'ani da suna kuma al-haq a wurare da dama al-haq min rabbika fala takunanna min al-mumtarin in hadha la huwa al-qasas al-haq Allah subhanahu wataala a wurare da dama ya kira qur'ani da suna al-haq kamar yanda kuma Allah subhanahu wataala ya kira qur'ani da suna al-hadi inda Allah subhanahu wataala yake cewa in hadha al-qur'an yahdi yahdi lillati ya aqwa in hadha al-qur'an yahdi suna ne na qur'ani al-hadi saboda yana dauke ne da shirya sannan yanda suna ne na qur'ani har yanzu al-adab an kira shi al-adab ne saboda babu abin mamaki irin qur'ani Qur'ani ne kadai idan yanzu kake karantawa cikin daren nan cikin awan nan ko kuma cikin mintin nan ko sakandin nan ta ce cikin wannan sakandin ne ayar ta sauka ko kana karanta Qur'ani in ka zo kan wata aya sai ka ji kamar akan ka aka saukar da aya an gane kamar yadda ake cewa malam bafulatin yana zuwa ana karatun Qur'ani idan aka karanta aya sai ya matsa baya idan aka karanta aya sai ya dinga matsa baya sai ya koma baya gaba gida can da aka karanta ayoyin Qur'ani sai ce kai da waka ba ma suna na za ka mai dace sai fulani sai zai wada abin ma to haka Qur'ani yake Qur'ani idan kana karanta shi saboda an ajin da yake dauke da shi kamar yanzu aka saukar da shi shi yasa yazo a cikin Qur'ani aka kira Qur'ani da suna al'ada kul uhiya ilayya annahu ittaba'a nafarun min al-jinn faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba Allah subhanahu wa ta'ala shi kira da suna al'ada kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya kira da suna tazkira saboda dai da dama daga ciki inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wa innahu latadhkiratun lilmuttaqin qur'ani tazkira tunatarwa ne ko bi ilmin ka ko min takawarka to qur'ani ma dama ana karantawa za ka saurara ko za a yi wa'azi a kan qur'ani to sai ka samu karuwa shi an tunatar da kai akan ilmin da kake da shi Allah subhanahu wa ta'ala har yanzu ya kira qur'ani da suna al-urwatul wuthqa al-urwatul wuthqa suna ne na la ilaha illallah sannan kuma suna ne na alqur'ani inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa faqad sabbaka bil urwati wuthqa an kira qur'ani da al urwati wuthqa saboda duk wanda yayi riko da qur'ani yayi riko ne da wata iya wace ba ta san cewa ba zai bata ba an gane shi yasa aka kira shi da wannan suna kuma daga cikin sunayen qur'ani har yanzu yana da suna asidiku gaskiya an gane a can an kira shi alhaqu a nan an kira shi asidiku saboda a larabci akwai bambanci tsakanin alhaqu da asidiku saboda alhaqu zittu ne na albatin asidiku kuma zittu ne na alkali inda Allah ya kira qur'ani da suna asidiku inda Allah ya kira wallazi ja'a bisidiki ai wallazi ja'a bisidiki shi ne manzo sallallahu alaihi wasallam asidiku suna ne na qur'ani kamar yadda Allah subhanahu wataala ya kira Qur'ani da suna al-adlu saboda Qur'ani ne yake dauke da hukunci mai adalci duk irin hukunce-hukuncen da turawan duniya Yahudu da Nasara suka taru suka tsara har yanzu ba su samu najahi ba har yanzu ba su cimma buri ba saboda tsare-tsare na hukunci da suka tsara ya gagara ya kasa tafiyar da duniya ya kasa tafiyar da duniya kamar yadda ya kamata shi yasa turawa a wani zaman su da suka yi wani bature ya fito ya bayyana musu yace wannan abin da muke tattaunawa mu tsara mu ware mu tsara mu ware yace idan Muhammad aka zo da shi yana nufin manzo sallallahu alaihi wasallam cikin second ɗaya zai warware waɗannan matsaloli da muka rage muna tattaunawa second ɗaya yana nufin Qur'ani inda Qur'ani za su dauko su dau abin da suke so a cikin yanzu ne za su warware abin da suke tattaunawa saboda ka Qur'ani yana dauke da zunzurutun adalci Allah ya kira Qur'ani da al'adali a wurare da dama daga cikin da Allah subhanahu wataala yake cewa wa tabbat kalimatu rabbika sidqan wa adla sidqan wa adla anan Allah subhanahu wataala ya kira Qur'ani da sidqu ya kira shi da suna al'adl kamar yadda daga cikin sunaye na Qur'ani al-amru al-amru wato lamari saboda Qur'ani wani lamari ne na musamman wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tantance da shi a cikin halitta daga cikin waɗannan wurare inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa amran min indina amran min indina amru rabbika wurare da dama Allah subhanahu wa ta'ala ya kira Qur'ani da suna al-amru kamar yadda daga cikin sunayen Qur'ani har yanzu akwai suna al-munadi mai kira mai kira wanda yake kiran rakanannu wanda yake kiran waɗanda suke cikin duhu su dawo cikin haske Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa sami'na munadiyan yunadi lil imani munadiyan al-munadi ana al-qur'ani ne mai girma yana daga cikin sunayensa kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya kira qur'ani da suna al-bushra bishara saboda qur'ani bishara ne ga mumunai waɗanda suke fushi Qur'ani suke aiki da shi wannan ya zo a wurare da dama a cikin Qur'ani daga cikin su inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa hudan wa bushra wa bushra kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kira Qur'ani da suna al-Majid mai daraja mai majal inda yake cewa bal huwa Qur'anun Majid al-Majid kama yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya kira Qur'ani da suna al-Zabur inda yake cewa wa laqad katabna fi zabur min ba'di dhikr al-Zabur a wannan waje suna ne daga cikin sunayen Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya kira Qur'ani da suna al-Bashir a wurare da dama a cikin Qur'ani bashiran wa nadira a wurare da dama a cikin Qur'ani saboda Qur'ani wani lokaci idan ya ce al-bashir yana nufin manzo sallallahu alaihi wasallam haka ya ce al-nadir wani lokaci kuma yana nufin Qur'ani saboda haka al-bashir al-nadir sunaye ne guda biyu ana kiran Qur'ani da su kuma ana kiran manzo sallallahu alaihi wasallam da su daga cikin sunayen Qur'ani al-aziz mabuwaye in ba an dauko shi ne daga Allah ya utsu ma'ana Qur'ani abu ne wanda yake da izza ba iya ja da shi ba iya wulakanta shi a zauna lafiya saboda izzarsa min azza ya utsu in ba kuma an dauko shi ne min azza ya izzu bi kasrin ai ma'ana Qur'ani babu izza saboda larabawa suka ce azza ya izzu bi kasrin ai suna nufin abin da yake da karancin samuwa kuma ba a samu izza daga cikin wuraren da Allah subhanahu wa ta'ala ya kira Qur'ani da suna al-aziz inda yake cewa wa innahu la kitabun aziz wa innahu la kitabun aziz daga ciki kuma inda Allah subhanahu wa ta'ala ya yake cewa wa huwa al-azizul hakim a wurare da dama ya kira Qur'ani da suna al-aziz kamar yadda ya kira kansa da suna al-aziz kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci Qur'ani da suna bala haza bala mundin nan al-balaq mana saqo ko saqo na isarwa zuwa ga mutane suna ne na Qur'ani daga cikin sunayen Qur'ani har yanzu al-qasas inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna haza la huwa al-qasas al-qasas suna ne na Qur'ani sunansa na karshe na 55 shine al-burhan suna ne na Qur'ani saboda Qur'ani dalili ne na inganci shi Qur'ani dalili ne na gaskanta manzo dalili ne na cewa addini musulunci shi gaskiya ne to wannan ya zo inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanun min rabbikum al-burhan anan suna ne na Qur'ani waɗannan sunaye ne na Qur'ani guda 55 wanda a cikin Qur'anin gabaki ne aka samu su kowanne suna kuma yabo ne ga shi Qur'ani a inda muka yi tadabburi za mu ga cewa galibin sunayen Qur'ani sunaye ne na Allah subhanahu wa ta'ala wasu daga cikin sunayen Qur'ani sunaye ne na Qur'ani kuma sunaye ne na manzo sallallahu alaihi wasallam to bayan mun yi bayani akan sunayen Qur'ani za mu yi bayani a kan yadda Qur'ani ya sauka bayan an san sunayensa ko sunansa to yaya aka saukar da Qur'ani mun bayyana nau'o'in wahayin da ake saukar da Qur'ani da su daga baya abinda muke nufi da yaya aka saukar da Qur'ani shine ayoyin da suka zo a cikin Qur'ani wasu ayoyi suna nuna cewa Qur'ani an saukar da shi ne daban-daban ma'ana sura-sura aya-aya wasu ayoyin a cikin Qur'ani suna nuna cewa an saukar da shi dungurun ne a haɗe wuri guda a cikin watan Ramadana wasu ayoyin suke nuna cewa an saukar da shi a dunkule a wuri guda a cikin lailatul qadr wannan yana buƙatar jinkin waɗannan ayoyi a yi bayani yadda aka saukar da Qur'ani aya ta cikin suratul baqara tana nuna cewa Qur'ani an saukar da shi cikin watan Ramadana ne شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وتر رمضان وانت أكثر قد القرآن يعني بس آي وليكم سنة نونة شواء أن سنقد الشيج في الليلة القدر إن دي ألا يتشوى إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة مباركة ليلة مباركة في ليلة القدر wasu ayoyin kuma suna nuna cewa an saukar da Qur'ani lokaci guda kamar ayar da ta zo cikin surat Furqan Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa qala alladhina kafaru laula nuzila alayhi alqur'anu jumlatan wahida kafirai suka ce wai dan me ba a saukar da Qur'ani a gare shi ba shi manzo a dunkule lokaci guda in gaskiya ne a saukar da shi lokaci guda ba yaya yau wani abu zai faru a ce ai aya kaza ta sauka sura kaza ta sauka gobe kuma wani abu zai faru a ce aya kaza sura kaza ta sauka in gaskiya ne kamar yadda aka saukar da Qur'ani a Taura lokaci guda Annabi Musa ya je karɓo kawai ya dawo Injila lokaci guda aka saukar da littafai yasa laula nuzila alayhi alqur'anu jumlatan wahida Allah yake kadalika kadalika yace ba mu saukar da Qur'ani ba jumla guda a lokaci guda linusabbita bihi fu'adaka dalili na farko saboda mu tabbatar da haddasa haddasa ya zauna in muka saukar da aya ɗaya ko biyu sai ka haddace su ka fahimci ma'anarsu anan sai a saukar da wasu an gane wannan wai ba dan manzon sallallahu alaihi wasallam ne kansa ba waɗanda yake karantawa Qur'ani in aka saukar da Qur'ani lokaci guda a lokacin da aka saukar da shi a kowane zai iya haka cewa lokaci guda fata ya ka saukar da shi kafin wani ya saukar sai ya haka cewa da aka saukar Allah kuma ya ce wa ratallahu tartila dalili na biyu da ya sa ba mu saukar da Qur'ani a cikin lokaci guda ba saboda a iya karanta shi da tartili a ba shi haƙƙinsa kamar da yake a cikin ilimi na tajwidi dalla dalla ko wani harshe karanta shi dalla dalla wannan yana buƙatar kar a saukar da shi lokaci guda aka saukar da aya sai an san dokokin karatun sa an san ma'anar sa sai a saukar da wata haka wata sura ba to a haɗe da wannan aya Allah subhanahu wataala a kan cikin suratul Isra yake cewa wanazzalnahu tanzila yana nuna cewa Qur'ani an saukar da shi ne daban-daban yau a saukar da wannan sura gobe wata sura yau wannan aya gobe wata aya saboda nazzala wazanin fa'ala a larabci yana nuna abu a yi shi a tarwatse ba lokaci guda ba an gane to waɗannan ayoyi da suka zo a cikin Qur'ani shi ne malamai suka yi kauli guda uku zuwa huɗu a kan saukar Qur'ani kauli na farko kaulin Ibn Abbas wanda Imam al-Bayhaqi ya rawaito da sanadinsa zuwa Musa yake cewa ma'anar saukar da Qur'ani a cikin watan Ramadana ko a Lailatul Qadr ko saukar da shi daban-daban yake Lailatul Qadr dare ne daga cikin ɗaruruwa na watan Ramadana kare kenan inda aka ce an saukar da Qur'ani a Lailatul Qadr kuma aka ce aka saukar da shi a Ramadan wannan babu ta'arufi magana ɗaya ne saboda ita Lailatul Qadr sai tana cikin watan Ramadana an gane yake to batun an saukar da shi gabaki ɗaya ne a dunkule ko kuma an saukar da shi sura bayan sura aya bayan aya yace an saukar da Qur'ani ne a dunkule gabayensa daga lauhul mahfuzu aka saukar da shi zuwa sama ta farko wannan saman da yake kan yake sama ta muku aka saukar da shi wani waje a sama ta farko da ake kiransa baitul isra aka ɗebo ayoyin Qur'ani da baki ɗaya aka haɗe shi a wannan waje an gane a watan Ramadana a watan Ramadana kuma cikin Lailatul Qadr daga Lailatul Qadr to daga nan baitul isra din ne daga sama ta ɗaya ne in wani abu ya faru wanda ana buƙatar wata aya daga cikin ayoyin sai a saukar da guda ɗaya sai a saukar da guda biyu a haka a haka idan suka hadu sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗannan ayoyin sura kaza kenan sai a haka shi a rubuta shi a waje kira kenan an saukar da shi a dubbule a cikin lailatul qadr zuwa sama ta farko daga lauhul mahfuz daga nan sama ta farko ne ake dauko aya aya sura sura tsakanin shekara 23 shekara 13 a Makka 10 kuma a Madina sai aka gama saukar da su gaba gida idan zama to daga baiti da duk ba komai sai an saukar da su ka an gane wannan shine kauli na farko kauli na biyu shine kauli na al-Imam Razi yake cewa kowace shekara a cikin dadan Lailatul Qadr daga lauhul mahfuz za a dauko ayoyin da ake bukatar saukar da su a cikin wannan shekarar sai a kawo su baiti dinsa an gane kafin wani ramadana ya zo wani lailatul qadr ya zo waɗannan ayoyi an gama saukar da su daga sama ta farko baiti dinsa zuwa kafa in wani daren lailatul qadr shekara na gaba idan ya zo sai a ɗebo wasu ayoyin da wasu surorin daga lauhul mahfuz sai a saukar da su sama ta farko baitul izza a haka tsakanin shekara 23 sai aka saukar da Qur'ani kun ga akwai babban tsakanin wannan kauli da wannan kauli kauli na farko Qur'anin gaba sai aka dauko aka kawo shi sama ta farko a baitul izza a kashi kauli na biyu ba Qur'anin gaba kide ba surorin da ake so a saukar da su da ayoyin da ake so a saukar da su cikin wannan shekara sai a dauko su daga lauhul mahfuz a kawo su sama ta daya baiti da aji kafin shekara sun gama sauka sai a ɗebo wasu kuma a cikin daren lailatul qadr mai zuwa a haka tsakanin shekara 23 sai aka gama saukawa an gane ai kauli na uku shine ma'anan an saukar da shi a cikin ramadana a lailatul qadr shine fara saukan qur'ani fara saukan qur'anin ya fara sauka ne a cikin watan ramadan an fara saukar da qur'ani ne a cikin watan ramadan an gane ma'ana an fara saukar da shi ne a cikin watan ramadan kuma waɗannan maganganu guda uku kowannen su kowanne daga ciki daban-daban ne kauli da galibin malamai suke a kai shi ne kauli na farko saboda abun da yake shahararre sananne shi ne an aiko manzo sallallahu alaihi wasallam ne a watan da aka haife shi an haife shi cikin Rabi'ul-Awwal an fara yi masa wahayi a cikin watan Rabi'ul-Awwal kenan Qur'ani bai fara sauka ba a cikin watan an gane wasu suka ce Qur'ani ya fara sauka ne a cikin watan Ramadan kamar yadda muka bayyana a yanzu kauli na uku waɗannan su ne kaifiyoyi ko yadda aka saukar da Qur'ani ya zo ya cika a yadda kuma suka same shi a yanzu sai dai saukar da shi Qur'ani abinda yake da muhimmanci a yi bayani a kai saukansa yana zuwa yanayi da zamani ko kuma lokaci akwai lokacin da za a saukar da ayoyi ko surori na Qur'ani manzo sallallahu alaihi wasallama yake cikin Madina ma'ana yake gari ba a halin duniya ba akwai wanda ake saukarwa a lokacin da yake cikin duniya galibin ayoyin Qur'ani an saukar da su ne a lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake gari ma'ana yake Madina wasu ayoyi an saukar da su ne a cikin burabura daga cikin ayoyin da aka saukar da su a cikin burabura aya ta cikin suratu Ali Imran الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجرا عظيما kamar yadda muka bayyana a tsira wannan aya ta sauka manzo baya cikin Madina ya sauka yana cikin lamuru a wani waje da ake kiran sa Hamra al-Asad wurin da aka zo aka yi yakin da ake kiran sa da suna Hamra al-Asad bayan kansu wasu da kwana manzo yake ba na bukata wanda bai ce uku ba ya kasance tare da shi zuwa Hamra al-Asad kansu suka fito suka tafi Hamra al-Asad a lokacin da Abu Sufyan da mutanen su suka ji labari suka ce wa'annan ba a yi muna ganin cewa mun gama da su mun raunana su mun kashe mutane da yawa ko da wannan rauni ba a yi da su kawai kamar yadda muka bayyana asira to wannan aya ta sauka a yanayin tafiya haka na aya wacce ka zo min makalin Ibrahim musalla haka na ire-iren sunanan da dama aya ta sauka alhadari wanda ta sauka a gida ko surar ta sauka a gida da kuma wanda ya sauka cikin lamuru akwai kuma wanda ya sauka da daddare da kuma wanda suka sauka da rana galibin ayoyin Qur'ani da surorin Qur'ani an saukar da su ne da rana galibin amma akwai wasu ayoyi wanda da daddare aka saukar da su daga cikin waɗannan ayoyi aya ta as-salasa kafin mari da abokansa guda biyu wanda Allah yake cewa wa ala salasati alladhina kullihu hatta idha raqat alayhi al-ardu bima rahabat wannan aya ta sauka ne da daddare a lokacin manzo yana daki Ummu Salma radiyallahu ta'ala anha an gane wannan aya ta sauka ne da daddare haka aya ta juya kibla daga baitul maqdis zuwa al-masjid al-haram قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وان آية إذا ما تاتوا كني تتجري ولي نوئي كمنا سوقد آيوي لسروري أقوي وص آيوي لسروري سنا سوقا وصلوك إنساني وصلوك إنساني هنگاني misali ayoyi na kalala Allah ya ambaci kalima ta kalala a Qur'ani a suratul Nisa'i a gurare guda biyu wuri na farko inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa walahunna thumnu mimma taraktum in lam yakun lakum walad walahunna rub'u mimma taraktum in lam yakun lakum walad fa in kana lakum walad falahunna thumnu مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو صلاة وأن أن سوقت إذنه لوكة سيئي لوكة سيئي تكرشكما ويستفتون في النساء قل الله يخدم في الكلالة وأن أن سوقت إذنه لوكة سيئي لو دعك أقول آيون أجد سوقت في لوكة سيئي أقول ودن لكم أكا سوقت في wasu ayoyin kuma daban akwai ayoyin da ake saukar da su manzo sallallahu alaihi wasallam yana kai shi gidansa wasu ayoyin kuma ana saukar da su manzo sallallahu alaihi wasallam yana bacci kashi na farko malamai sun yi ijma'in kasantuwarsa amma kashi na biyu ma'ana a saukarwa manzo aya yana bacci malamai da dama sun ce baya kasancewa idan ba a manta ba mun yi bayani a farko lokacin da muka yi bayani kasuwar wahayi muka ce daga cikin wahayi akwai arzikiyar fadiha akwai mafarki amma wannan nau'i na wahayi ba a saukar da Qur'ani da shi duk riwayoyin da suka zo an saukar da wata aya manzo yana bacci ba ayar aka saukar ba an yi shi bisharar za a saukar masa da wannan aya ne a mafarki bayan ya farka kuma ayar sai ta sauka an gane daga cikin waɗannan ayoyi waɗanda manzo sallallahu alaihi wasallam aka saukar masa yana kai shi gidansa a kwance amma baya bacci ayar da take cewa wallahu ya'limuka minan nar inna allaha la yahdil qawmal kafirin akwai wasu kuma kashi daban na saukar da ayoyin Qur'ani wannan kishi ko shi ne akwai ayar da ake saukar da ita a harshen wasu sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam wani annisa wani sahabi ne da manzo sallallahu alaihi wasallam da shi sahabban sa sai ya fadi wata kalima hatta kuma sai ya saukar da wannan kalima din daidai da yadda ya fara sahabban da aka saukar da qur'ani ko aya daidai da irin maganar da suka fada sahabbai ne guda biyar a cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam akwai Sa'd bin Mu'adh da Abu Ayyub al-Ansari da Zaid bin Haritha waɗannan su uku kowanne daga cikinsu lokacin da aka yi wa Aisha kazafi a ghazwatu Bani Mustalaq kamar yadda muka bayyana a sira Sa'd bin Mu'adh wani ya kawo masa labari ya ce masa ka ji abin da ake faɗa maka za ka za ka za sai ya ce haza buhutanun azim hakanan Zaid bin Haritha hakanan Abu Ayyub al-Ansari dukansu da aka yi aka gaya musu wannan labari suka ce haza buhutanun azim Allah subhanahu wataala sai ya tashi sai ya saukar da daidai ne da suka faɗa kamar yadda suka ce subhanaka haza buhutanun azim ina ya zai wannan abu ya kasance matar manzo mafificin manzo a ce ta yi sa kai Allah ya faɗa daga baya ma watayyibatu litayyibin watayyibuna litayyibat Allah subhanahu wataala ya faɗa subhanaka hadha buhtanun azim Sa'd bin Mu'adh da Abu Ayyub al-Ansari da kuma Zaid bin Haritha kowanne kalmar da ya faɗa kira sai Allah subhanahu wataala ya saukar da aya walaula idh sami'tumuhu qultu ma yakunu lana an natakallama bi hadha subhanaka hadha buhtanun azim Allah ya saukar da aya daidai da waɗannan sahabbai guda uku suka faɗa a lokacin da suka ji kissa ta yi wa sayyida Aisha kazafi sannan kuma Mus'ab bin Umair a ghazwat Uhud wanda shi ne yake ɗauke da tuta na wannan ghazwa na ansar na muhajirun shi yake ɗauke da tutar muhajirun a ghazwat Uhud a lokacin da Ibnu Umay'a ya yaɗa cewa ya kashe manzo sallallahu alaihi wasallam Mus'ab bin Umair da yake ɗauke da wannan tuta ya daga tutan nan sama ya yi kabbara ya ce Allahu Akbar sai ya ce wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa'in ma ta'aw qutilan qadabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra Allah shay'a wa sayyidu lillahi shahid ya ci gaba da yaƙa ya wuce ya dinga yaƙi ya dinga kashewa aka tsare masa hannunsa na dama ya mayar da tuta ya riƙe shi a hannunsa da hagu ya ƙara cewa wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul har zuwa aya ya ci gaba da yaƙa haka yake masa hannunsa na hagu ya ƙara cewa wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul abinda yake nufi amma ce manzo din ya rasu mutuwan manzo ba zai hana shi yin jihadi ba annabawa nawa ne irin su suka rasu a baya shi abinda yake nufi kenan a lokacin aya ba qur'ani bane maganar sa ne kawai da aka yanke hannunsa na hagu ma sai ya yi guji tuta daga nan ne aka tsare bayan sa sai ya mutu shahidi radiyallahu ta'ala anhu ana gama wannan gazawa din an koma Madina sai ya shigo shi ne sauko ya ce wa ma muhammadu illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa ayyib ma ta'aqu ila qalbtu ala aqadikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra Allah shay'a wa sayyidu lillahi shakir titi da yadda shi ba sabi ko bai da fara an gane sannan kuma sahabi na biyar shine sayyidina Umar wanda shi ne ya fi kowanne daga cikinsu ayoyi guda 20 ne a Qur'ani suka sauka daidai da yadda sai na Umar ya faɗe su ayoyi guda 20 ne Imam Suyuti ya yi wani littafi da su nuna muwafaqa tukar a cikin kawarin nan ayoyi guda shi daga cikin wadannan ayoyi Allah subhanahu wataala ya yi bayani a kan halitta da ya yi bayani a kan halitta cikin aya ɗaya ko biyu sai ya gama halitta gaba ɗaya yace thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة إداما فكسونا الإدام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر نريد إندا يسوكر كنا كما أنزل صلى الله عليه وسلم يمين الهاية يكرم دعوة المعزل يقصر أمثم النطفة صلى الله عليه وسلم ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة خلقنا المضغة إداما فكسونا الإدام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر شيء سيدنا عمر ينادي في الأسئلة وكسنا منزو يكرن تونا وزيه الصلاة سيدي فتبارك الله أحسن الخالقين يا إماما يند أن سبحانه وتعالى جهلا هلتا سيدي فتبارك الله أحسن الخالقين سنتن بادي ما هو سيقى جبريل ينقار جاوبا yace ikra ya muhammad inna haliha karanta yana ci sai Allah ta'ala suna da yawa ciki wattakhidu min maqam ibrahim Allah sai na umar da yayi ta umar sun da tsawon sallama yace ya ma'aikin Allah me yasa ba za mu zo mu dau a wani wuri a wajen maqam ibrahim ba za mu zo mu dinga yin sallah ba sai Allah ya saukar yace wata ce domin maqam ibrahim sallah dai dai ne sai Allah ya saukar irin wannan ayoyi guda 20 ne ina kyauta da zaton mun yi bayanin su a alfafu haka nake tsammani mun kuma ba mu yi sai Allah za mu yi shi a kashi ne alfaru kashi ne insha Allah za mu kawo shi gaba ɗaya to wannan sahabbai guda biyar su ne Qur'ani ya sauka daidai da abin da suka faɗa radiyallahu ta'ala anhu ajma'in wadannan duk suna kashi daban-daban na kashe-kashen saukan ayoyin Qur'ani daga ciki kuma akwai ayoyin da ba su taɓa saukawa kowanne annabi ba ko manzo sai manzo sallallahu alaihi wasallam an gane saboda aya ta cikin suratul a'la tana tabbatar mana cewa wasu ayoyi daga cikin Qur'ani sun sauka a wasu lokutan inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa bal tusiruna alhayatad dunya wal akhiratu khayrun wa abqa sai yace inna hadha la tusiruna ibrahim wa musa yace mutane suna cikinta rayuwar su ta duniya a kan rayuwar lahira za su ba ta awoyi a cikin suna neman duniya amma ba za su ba ta awa su daga cikin ashirin na farko suna neman lahira ko suna ibada ba alhali wal akhiratu khairu wa abqa lahira shi ne ya fi musu alkhairi shi ne kuma inda in sun je za su dawwama ba duniya ba sai Allah ya ce inna hadha wannan bayanin da waɗannan ayoyi guda biyu suke ɗauke da shi shafi su rufe tsura akwai shi a cikin littattafan da aka saukarwa annabawa na farko na da su rufe Ibrahim wa Musa kamar littattafan da aka saukarwa annabi Ibrahim da kuma waɗanda aka saukarwa annabi Musa kun ga wannan aya tana nuna mana ayoyin Qur'ani akwai waɗanda aka saukarwa wasu annabawa ko aka saukar a cikin littattafan da suka gabata على المثال التائبون العابدون الحامدون سوى كرشي سيكون انهم تابوها وانت عمنا يجي لا ياسو حكنا قد اصلح المؤمنون سيكون انهم تابوها وانت عمنا يجي لا ياسو حكنا الا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات هل سوى مذاكرين لها كثير من ذاكرات اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما ولان سيكون في بلا ثلاثة عن سوكر اجل to amma a Qur'ani akwai wasu abubuwa wasu ayoyi waɗanda ba a taɓa saukarwa a kowanne littafi ba a taɓa saukarwa kowanne manzo ba sai manzo sallallahu alaihi wasallam. Daga cikin waɗannan ayoyi suratul Fatiha. Suratul Fatiha ba ta saukarwa kowanne annabi ba. Ba ta saukar a kowanne littafi ba, duk da yawan littafin da aka saukarwa annabawan da suke shiri. Sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai a cikin Qur'ani aka saukar da suratul Fatiha. Daga cikin ayoyi na ƙarshen suratul Baqara. Daga amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Har zuwa hantuna a alƙawarin kafiri. A Qur'ani ne kawai manzo ne sallallahu alaihi wasallam kawai aka saukarwa. Haka na ayatul kursi. Ayatul kursi ba annabin da aka taɓa saukarwa. Ba a taɓa saukar da ayatul kursi ba a cikin wani littafi daga cikin littattafan da suka shuɗe na baya. Saboda haka ayoyi da surori suna da kashe-kashe da dama wanda ta hanyar sanin waɗannan kashe-kashe ne kashi kaza da kashi kaza da nau'i kaza da nau'i kaza in ka tarar da waɗannan ayoyi a cikin Qur'ani za ka san irin fassarar da za ka musu. Waɗannan wasu ne ainihi a ciki. To sai a duba idan akwai lokaci za mu wuce bayani akan al-Qur'an. Dama an ce bayanin mu za mu yi shi ne akan wahayi, mu zo mu yi bayani akan Qur'ani da yadda aka saukar da shi da karkasuwan abubuwan da aka saukar da shi. Mu yi bayani akan sura da aya, mu yi bayani akan bahas waɗanda suka haddace Qur'ani a zamanin da manzo yake da rai, ma'ana ga masu manzo ya rasu sun haɗa haddace na Qur'ani. Kuma mu yi bayani akan yadda aka yi aka tara Qur'ani a zamanin manzo, da yadda aka yi aka tara Qur'ani a zamanin Sayyidina Abubakar, da yadda aka tara Qur'ani a zamanin Sayyidina Uthman, wanda shi ne Qur'ani da a yanzu muke karantawa yake hannunmu. To matan da masu gudanarwa sun ce babu lokaci, to insha Allah za mu samu wani lokaci na musamman wanda za mu ambace shi da suna tarihin Qur'ani kashi na biyu. Daga nan za mu yi bayani, za mu fara bayani akan bayani ko bayanai akan sura zuwa gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Saboda kullum lokaci akwai tambaya guda ɗaya kamar haka, wanda wani rubutu yana son fassarar wannan aya sunan Allahi wa rasulihi wa tijani min kullillahi da amalikum wa hasbuhu. Zalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun.
Wannan aya fassararsa yana da alaƙa da ayar da ta gabace shi. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Yace tu'minuna billahi wa rasulihi وتجاهدوني في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم سوى كاشي. الله سبحانه وتعالى يشي يا أيها الذين آمنوا يا قول المسيح الإيمان كرانين مصمما سوى كمومني سبب وانا أيكي دا زي أمرتي وزي بعد أمرني أكي mumanai ne masu imani ne kawai za su yi ba. Yace hal adullukum ala tijarati tunjikum min azabin alim. Yace in nuna muku wata kasuwanci ne wacce ribar wannan kasuwancin za ta tilatar da ku daga azabin wuta. Allah yace tu'minuna billahi wa rasulihi. Anan tu'minuna ba a yi niyyar ya zamanto jaza na abin da ya faɗa na baya na istifhamin da ya kawo hal adullukum ba. An gane, saboda istifhamin